Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai sai a zangon FM na VOA Africa dake a mita 22.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so kan adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 3 ga watan Oktoba shekara ta 2019 sunana Sarfi Lahashin Gubel tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai.
Sarfilu, ana sa ran cewa wasu uku daga cikin kwamitin majalisar wakilan Amurka da ke zaman binciken tsige shugaban Amurka Donald Trump za su yi zama cikin sirri da Kurt Volker. Manyan likitoci da yawa a Zimbabwe za su yi barazanar fara yajin aiki yau Alhamis in har gwamnatin kasar ba ta amince da bukatar kara musu albashi ba. Sai kuma a yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matakin da kungiyar cinikayyar kasashen duniya ta dauka akan sanya haraji akan wasu kayayyakin gamayyar kasashen Turai.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar kwanaki uku a Afirka ta Kudu bayan wata gayyata da aka yi masa. Haka kuma za a ji cewa kungiyar Alternative a jamhuriyar Niger ta fitar da wani rahoto game da halin da mutanen da rikicin Boko Haram ya shafa ke ciki.
Don saboda yanzu a jihar Gifa sace mutane ya zama to a kowane lokaci ana yi ana kaiwa hari zuwa ga mutane.
Sai kuma maimaitin shirin lafiya war jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan lasariya da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana idan lokaci ya bamu dama. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da yammaci ga kuma labaran kamar yadda muka same su. Ana sa ran jami'ai uku daga cikin kwamitocin majalisar wakilan Amurka da suke binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump akan alakarsa da kasar Ukraine za su gana cikin sirri yau Alhamis da Kurt Volker, tsohon jakadan Amurka a Ukraine da ya yi murabus a kwanan nan. Da alamu za su yi masa tambayoyi ne akan wata tattaunawa da Trump ya yi da takwarar aikinsa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ta hanyar talaho a watan Yulin da ya gabata, da matakan da Volker ya dauka bayan wannan tattaunawar da kuma ayyukan lawyer Trump Rudy Giuliani a game da zarge-zargen cewa Trump ya hura wa Zelensky wuta akan ya kaddamar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Waɗannan zarge-zargen sun zo ne bayan da aka fidda bayanin korafin wani mai kwarmata bayanan sirri a makon jiya da suka ce a cewar wasu jami'an fadar White House Trump ya kuma matsawa akan Zelensky ya gana da wasu mutane biyu da shugaban ya ambaci sunayensa a matsayin wakilansa akan wannan batu, inda ya ambaci Giuliani da babban attorney general dinsa William Barr. Manyan likitoci da yawa a Zimbabwe sun yi barazanar fara yajin aiki a yau Alhamis in har gwamnatin kasar ba ta amince da bukatar kara musu albashi da inganta yanayin aiki ba. Likitocin za su bi sahun kananan likitocin kasar waɗanda suka fara yajin aiki tun daga ranar 3 ga watan Satumban da ya gabata, duk akan dalilai daya. Ana tusa kiyayar marasa lafiya a asibitocin gwamnati a daidai lokacin da kasar take yankin kudancin nahiyar Afirka ke fama da matsanancin tattalin arziki da karancin ma'aikata da kuma karancin kayayyakin aikin asibiti. A cewar hukumar kiwon lafiyar Zimbabwe, gwamnatin kasar ta dauki kimanin likitoci 1,550 da kuma kwararru aiki a asibitocin gwamnati don kula da mara lafiyar kasar da ke yankin kudancin Afirka mai yawan mutane miliyan 14. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matakin da kungiyar cinikayyar kasashen duniya ta dauka na ba Amurka damar sanya haraji akan wasu kayayyakin kasashen tarayyar Turai a matsayin mai da martani kan yadda ita kungiyar gamayyar kasashen turan ta cire tallafin da take baiwa kamfanin nan mai kirar jiragen sama na turai wata babbar nasara. Amurka ta sami nasarar ne daga kungiyar cinikayyar kasashen duniyar akan tarayyar turai wadda tsawon shekaru da yawa ba ta kyautatawa Amurka ko kadan ta fannin harajin cinikayya da sanya shingayen cinikayya da kuma wasu abubuwan abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Matakin wanda aka sanar a jiya Laraba ya ba Amurka damar sanya haraji akan kayayyakin kasashen tarayyar Turai da darajar su ta kai $7.5 billion a ranar wanda zai fara aiki ranar 18 ga wannan wata na Oktoba da ake ciki. Masararo kara ku sha'afa sa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasar Iraki sun yi amfani da barkonun tsohuwa tare da harba harsashen gaske don wargaza masu zanga-zangar kin jinin gwamnati rana ta uku kenan da fara zanga-zangar a Baghdad. Firan minista Adel Abdul Mahdi ya sanar da kafa dokar hana fita a yau Alhamis a kokarin da yake yi na shawo kan zanga-zangar a Baghdad, babban birnin kasar da ma sauran wurare a kasar. Tunda aka fara zanga-zangar a ranar Talata da ta gabata, barkewar rikici tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 18, ciki har da wani ɗan sanda, ɗaruruwan mutane kuma sun jikkata. Baya ga harba harsashen gaske da barkonun tsohuwa, hukumomin yankin sun kuma yi amfani da feshin ruwa da harsashen roba don wargaza masu zanga-zangar. Da ƙarshe kuma a can birnin Hong Kong, hukumomi na duba yiwuwar ɗaukar matakin da zai haramta amfani da yin amfani da abin rufe fuska a yunkurin da suke yi na hana mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnatin Beijing da ta gurgunta harkokin yankin da aka hada da ke hada-hadar kudade tun daga watan Yuni. Kafofin yada labaran yankin sun ce shugabar Beijing Carrie Lam da ke fuskantar tsaka mai wuya za ta bayyana matakin dokar gobe Juma'a bayan ta gama ganawa da majalisar zartaswar birnin. Dama daga cikin masu zanga-zangar sun yi amfani da abin rufe fuska don kada a gane fuskokinsu. Za a sanya wannan mataki ne na haramta rufe fuska a wata dokar gaggawa wadda za ta kunshi matakin hana fita da kuma wasu matakan. Babu shakka an yi wannan dokar ta gaggawa ne a matsayin mai da martani akan mummunar arangamar da aka yi tsakanin jami'an tsaron Hong Kong da masu zanga-zangar 'yan rajin demokuraɗiyya da suka mamaye bukukuwan cika shekaru 70 da kafa gwamnatin kwamusananci a China da aka yi shirya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi ta harbawa masu zanga-zangar barkunan tsohuwa tare da fesa ruwa a kan 'yan zanga-zangar da ke ɗauke da lema waɗanda suka yi ta jefa wa jami'an tsaro ƙananan bama-bamai da aka haɗa da sinadarin gas ko kuma sun sanya wuta a wasu wurare a birnin.
Aisha Ma'az kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar kwanaki uku a kasar Afirka ta Kudu domin duba hanyoyin da za a bunƙasa mu'amala da cinikayya da ma fannonin yaƙi da matsalolin tsaro da kasashen biyu ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da kakaki a fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu kan wannan ziyara.
Na farko shi ne babbar ziyara ta shugaban Najeriya zuwa kasar Afirka ta Kudu. Na biyu kuma babban taro na majalisar bunƙasa tattalin arziki tsakanin Afirka ta Kudu da Najeriya wanda aka ɗaukaka shugabancinta ya tashi daga mataimakin shugaban ƙasa aka ɗaga shi ya zama shugabannin ƙasashen guda biyu su suke shugabantar wannan majalisa. Sai kuma abin da ba a rasa ba na neman kyautata dangantaka musamman bayan abubuwan da suka biyo bayan fitina da aka samu a nan akan baki madanan ɗan Afirka mu madanan Afirka ta kudu da kuma ramukan gayya da mu a cikin Najeriya akan kamfanoni da ɗan kasar Afirka ta kudu
kana ganin wannan ganawar da za a yi kamar za ta kawo ƙarshen kace nacin da ya biyo bayan kyamatar baki da ake a kasar Afirka ta Kudu da ya kai gurin hallaka ko kona dukiyoyin waɗansu baƙi da kuma neman diya da aka ce hukumomi na Najeriya za su gabatar wa Afirka ta Kudu domin warware matsalolin baki daya?
To, na farko dai zan ce maka don da sun ɗanyi jinkiri su a nan Afirka ta Kudu wajen fahimtar illa da wannan tuna za ta kawo kasar su yanzu ai da gani sun yi kyakkyawar fahimta. Kuma suna ta kalamai mai da na sani da ba da haƙuri ba ma da Najeriya ba da dukkan sauran ƙasashen Afirka da abubuwan siffar suna kuma ba da jaddada an kaura su cewa ba za su sake lokaci sakaci irin wannan abu ya faru ba. Kuma da shugaba Muhammadu Buhari da shi shugaba Ramaphosa duka sun yi bayani akan wannan kuma sun yi Allah rabe da wannan hare-hare da ake a nan Afirka ta Kudu da kuma ita kanta ramukan gayya da ake a gida Najeriya. Yancan da ka kawo mako na kawo biyan giya to da zan ce an kai da wannan magana a yayin da ana ci gaba da tattaunawa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a Falagonti tarayyar Najeriya da ke tare da shugaba Muhammadu Buhari a ƙasar Afirka ta Kudu a ziyarar kwanaki uku da shugaban na Najeriya ya kai a can. Umar Faruku Musa Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
To a gaida Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Niger kuma, kungiyar Alternative ta fitar da rahoto game da halin da jama'a ke ciki a yankin Difa sanadiyar rikicin Boko Haram inda rayukan bayan Allah ke salwanta yayin da satar mutane ke ƙara samun gindin zama duk da irin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Makonni sama da uku kungiyar ta Alternative Espositoyen ta shafe tana gudanar da bincike domin tantance zahirin halin da al'umma ke ciki a jihar Difa, yankin da ke fama da rikicin Boko Haram, kamar yadda shugaban kungiyar Musa Tangari ke yi wa manema labarai ƙarin bayani a game da abubuwan da wannan rahoto ya kunsa.
Dukkan mutanen da muka yi magana da su yawanci abin da yake tada musu hankali shine rashin tsaro a inda suke. Don saboda yanzu a jihar Difa sace mutane ya zama to a kowane lokaci ana yi shi, ana kaiwa hari zuwa ga mutane. A kididdigan ma da waɗansu kungiyoyi suka yi an nuna cewa a yanzu a wannan shekarar da muke ciki 2019 yawan mutane wanda ana yi a ce su ne victim ya kai 523. Ta kwatanta da abin da aka yi baya kenan abin ya lumka ma sau biyu.
Karancin tallafi daga kungiyoyin agaji ya sa jama'ar da Boko Haram ta tilasta wa tserewa daga matsugunansu su marungumar wasu ayyukan da ke barazana ga muhalli, in ji wannan rahoto.
Kama daga mai nisarwa har zuwa gigime, in an ga irin yawan itace wanda ake dasewa a ji a saida a samu abin da za a ci, kenan wannan babban bala'i ne zuwa gaba.
Sai dai jami'an gwamnatin da kungiyar ta Alternative Espositoyen ta gayyata sun yi nasam a wannan taro. Alhaji Salisu Ahmadu Naso Volley Niger na cewa ba su zo haka ba.
Musamman me yasa ba su zo ba, tunda amma bara wallahi sun zo. Inda ya zamanto da sun zo, wallahi na tabbata da an samu an cinzume kuma da an samu gyaran abun da gaugawa.
Gwamnan jihar Difa Isa Lamin da na tuntuɓa ta waya bai amsa kira ba, yayin da a nan ya mai kakakin gwamnati Zakariya Abdulrahman da na tuntuɓa ya ce da ni yana cikin wani taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallam Wani Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo ke cewa karfe 11:14 na safe. Ga shirin mana gaba.
Ta 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 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan ciwon zuciya wanda ya zama kamar ruwan dare a cikin al'umma. Don a wasu lokutan akan haifi yara da matsala a zuciya, ciwo ne da ya zama babba ba yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan zuciya Dr. Yahaya Adamu, kuma mai kula da asibitin tarayya na Kefi da ke jihar Nasarawa. Likita, barka da warhaka.
Yawwa, sun zuciya abu ne wanda yake da faɗi, ba wanda ya bari. Daga yaro, daga lokacin da aka haife shi har zuwa manya, har tsofaffi, ba wanda aka rage a dai a ciwon zuciya gaba ɗaya sa. Saboda haka, in ana duba ciwon zuciya, mukan kafa shi gefe biyu ne. Akwai wanda muna kiran su congenital, wato daga aihuwa an haifi mutum ne da shi. Sannan kuma akwai wanda muke ce da su acquired, wanda ana nufin bayan aihuwa wani abu daga nan daga can ya haɗu ya kawo, ko daga ainihin irin rayuwar da muke zama, ko irin abincin da muke ci, ko kuma wasu abubuwa da suke tare da mu a environment din mu, wato mazauninmu, yana iya su haɗu sai su zo ma mutum da ciwon zuciya.
A wani lokacin zaka ga an haifi yaro sai a ce yana da rami a zuciya, yaya rabe-raben ciwon yake?
To kamar wanda ake haifan yara da su suna da yawa, amma a Hausance su da yawa tunda ba sanin bambancin sunayensu ba sai a ce rami a zuciya. To amma shi rami a zuciya da ake maganan nan suna nan da yawa. Akwai wanda ba ainihin cikin zuciyar suke ba, sai an nan fita zuciya kadan sai gashi an samu rami ya hada ainihin jijiya da ke zaga da jini a jiki, da kuma wanda yake kai jini cikin huhu, wanda yake kafin a haifi mutum zuciya baya aiki, huhu baya aiki. Saboda haka in jini ya taso kwarorowa ta cibiyar yaro tunda ta gurin ne suke haduwa da mamansu, in jini ya zagayo daga wurin ya riga ya samu oxygen, wato lafiyayyar iska kenan, sai wuce ba sai ya shiga huhu ba, saboda bai da amfani a lokacin. Daga zuciya matse sai fita, sai bita wannan ramin, sai ya hadu da wanda yake zagaya da jini a jiki. Amma bayan aka haifi yaro nan da daga yayin numfashin farkon nan da ya kukan nan, sai ga ainihin pressure da ke cikin huhu sai ya fadi, sai iska ya fara, aminan jini ya fara tafiya ainihin cikin huhu, sai shi ainihin wannan link din sai ya toshe. To amma a cikin irin wannan yaran wanda ba su da yawa, sai ka ga nasu ya ki toshewa din, to sai zama damuwa. A maimakon a wannan lokacin jinin ya tashi daga zuciya ya bi wannan jijiyan mai kai huhu ya ratsa ya je kai na zaga jiki, yanzu ainihin karfin jijiya mai yawo da jini na jiki ya fi karfin wanda mai zuwa huhu. Saboda haka jinin maimako ya je ta gaba yanzu sai fara dawowa baya, kuma zai zo da karfi ne sosai, ba irin na karfin jijiya mai kai jinin huhu ba. To shi irin wannan ba an riga an saurari an daure shi ba, sai ka ga zuwa wani lokaci sai kashe ma huhun mutum da zuciyan gaba daya, wanda in ba dai za a sake huhu da zuciya ba, kaga kuma daga ina za a samu? To sai ga ya zama sanadiya a gurin mutum yaro bayan ya dan girma. So yin kenan kawai. To kaga wannan ma a waje ne, wannan bai da wahala. Ko a nan asibiti ma muna yawa mu daure shi mu gyara, mun wani ma kwanan baya a nan gurin, so ba abu ne wanda sai an je wani guri mai nisa ba. To sai kuma ainihin cikin zuciya, zuciya kuma yana da kamar gida hudu ne, akwai biyu na sama akwai biyu ta kasa. Ta sama din muna kiran su atria, ko wani daya ana kiran shi atrium, ko right atrium ko left atrium. Sai kuma na kasa muna kiran su ventricles, ko left ventricle ko right ventricle, wato ventricle ta dama ko ventricle ta hagu. Inda ainihin Allah ya yi abansa, bai kamata jinin da yake ta dama ya shiga ta hagu ba, ko a saman ne ko a kasa, kowa na da hanyar da yake bi. Sai ya kasance a gurin wasu yaran maraba da ya raba ta hagu da dama, ko a na saman, sai ya kasance yana da rami, ko ta kasa shi ko ta saman shi, sai ya kasance jini na tasowa daga hagu ya tsallake zuwa dama. Kuma me yasa ainihin rabewan yana da amfani? Shine duk jinin da ke gefen hagu lafiyayyen jini ne, ya riga ya tace, an riga an sa sabon iska wanda is ready ya zagaya. Wanda ke dama shine wanda jiki ya riga ya gama zudda abinda zai zuba a ciki, an dawo da su kaman jini mai dattin kenan. Shi zai zo ne sai ya koma huhu, an tattace an yi komai sai wannan ya sake komawa zagayawa, sai ya kasance za akwai rami. So mai kyau da ya taso daga hagu sai ya tsallako ya zo dama, to kin ga za a samu din damuwa wani lokaci. So irin wannan shi yasa yake zama wasu damuwa. In ta sama ne sai mu ce ainihin abin da ya raba tunda mu ce atrium ne sunansu. Abin mai maraba din na sama muna kin shi interatrial septum. Wato maraban septum abin nan maraban atrium din kenan guda biyu. Ta kasa kuma mai raba su kuma muna kin shi interventricular septum tunda naga an ku sunansu ventricles. Interventricular septum so shi ma yana iya samun ramuka ko ta sama ko ta kasa ko ainihin cikin gefen shi mai tsoka ko in kowani gefe a nan gurin yana iya samun rami. Kuma yasa samurai za ga jini na tafiya yana fallakowa gefen da bai kamata ya fallakowa. To these are simple ones ma kenan. Akwai complex ones wanda ainihin kaman jijiya da ya kamata ya dauki jini ya fitar daga right ventricle ya je ya zauna a tsakiya yana karban jini daga hagu da dama ko kuma wanda ya kamata ya dauka daga left ventricle ya zauna a tsakiya yana karban hagu da dama ko kuma idan ma ya dode jini bai iya fita inda ya kamata ya je huhu ko kuma ya je zagaya jiki. So akwai isu wani lokaci ya hadu complexity iri wannan da wannan da wannan ya hadu a ji a yaro guda. Ko dai wani yaro kuma yazo da guda ɗaya tar ko makamantan su. So irin wanda yake zuwa da guda ɗaya mu ce simple, wanda kuma ya hahada bargadi mu ce complex. So in ya samu irin wannan hade-haden akwai wanda kuma za ka ga cewa jinin da ya kamata ya zama mai iskan tacecen kawai abin shi sai ya kasance yana samun wannan wanda bayi da abin nan kuma sai koma yana zagaya da ciki. Sai dawo wato jinin da ya riga ya gama zagaya da ciki bai riga je huhu ya sami tacecen iska ya zama fresh ba ya ƙara dawowa yana koma jiki a inda ya dawo. To sai ga irin wannan yaran sun zama blue. In dai yaro mai haske ne za ka ga fatan shi na dawa blue ko kuma a duba labor daga labi ya yi wani blue hakan nan. To duk irin su za ka ga ba za su yi wani abin kirki ba sun dan abu kada sun gaji tun ma suna karamin wani lokaci gurin shan nono na ma damuwa ya dan sha nono kadan ina son ga yana haki ba ya jan nono da sauransu.
Shin a yara kawai ake samun wannan matsala ko kuma manya ma su ma ana samun irin wannan matsaloli?
Eh to kamar waɗanda nasu bai tsanani ba cikin na wani ya zai farawa daga yaro bai wuce da shi har ya girma da shi ma still is congenital don an haife shi da shi amma don bai tsanani ba har ya samu ya girma ya kawo babba yana tare da ciwon. Amma bayan haka wani dama ba haife shi da damuwan zuciya ba son da ya tashi girma kila ya samu hawan jini. Ciwon hawan jini yana iya kawo wa damuwan zuciya don zuciya tun yana kumburi har ya zai kara fadi sai saki kaga one of the problem. Ko kuma a mutum ya tashi yana shan taba gashi da baya motsa jiki yana son zaman guri daya ga son cin kitse ko ina nan da can ya tattara su ba gashi nan sai gashi ainihin jijiyoyin da suke zagaya da jini a zuciya sai su dode irin shi yake zuwa da heart attack da makamancin su duk shi ma is part of the problem. Ko kuma ya samu ainihin wato kamar da nake miki ainihin cikin zuciya yana da gida kamar hudu ta sama da kasa ko akwai hagu kuma da dama. To a kowane gefe tsakanin na sama da na kasa kamar yadda na gaya miki hagu da dama bai kamata su haɗu ba amma sama da kasa suna haɗuwa. To tsakanin sama da kasa akwai abin da muke kiran su valves kamar kofa ce amma tana budewa ta gefe ɗaya ne kawai in dai yana da kyau. In ta samu damuwa to sai ta fara tafiya kowane gefe yana iya bude ta ciki ta kasa ko ya bude ta sama wanda bai kamata ba. Wani lokaci sai a nan environment ɗinmu commonest abin nan cause da yake zuwa da irin wannan abun shine abin da muke kiran shi rheumatic heart disease wanda yakan fara ne wani lokaci kamar sore throat. So in mutum ya kamu da wannan sore throat ba a proper treatment ba a lokacin akwai ainihin kamannu na ainihin kamar tissues da suke wannan throat din da wanda yake cikin zuciya sai kaga ainihin shi jiki ya tashi zai kare kansa ne ya yi nemi abin da muke kiran su immune antibody sai samu antibodies wanda za su fightin wannan germs din
wato sojojin da suke yaki da kwayoyin cuta a jiki kenan.
Eh su sun zo ne don kamannin ainihin kwayoyin wannan bacteria da abin da ke zuciya shi yayi ne don ya yaki kwayoyin cuta sai kuma saboda kamannu ainihin wannan abubuwan da aka foment je su yaki sai su harbi zuciya su harbi ainihin shi wannan abu da aka yi saboda shi. To kuma wanda suka fi tsanani shine gurin wannan valve din. To sai ya kasance an duk gaba daya wannan valve din sun lallace. To in suka lallace wani lokaci ya matse ko kuma ya bude ko wanda in ya faru ba daɗi. To sai ka ga shi ma wannan in ya ci gaba sai ga ainihin za a samu pulling ta baya kenan sai zamu yana affecting huhu ko kuma ya zo ta baya in ta gefen dama ne sai ga kafa na kokumburi da makamantansu. In kuma ta hagu ne ya zama mutum ya kwanta in yana bacci ya je kamar an shake shi numfashi ya gagara sai ya tashi ya ta wahala. To irin wa'annan karshe in ainihin bai tsanani ba ana iya gyara shi wannan kofa din muna kiran shi valvuloplasty wato gyaran wannan valve ko kuma a sake shi gaba daya which is replacement. Kaga duk irin wannan suna iya tasowa
To likita, daga jikin wani ake cirewa a sam kamar yadda ake yin na huhu ko kuma yaya ake sake shi?
Eh, shi sakewan iri biyu ne. Akwai wanda muke using tissue valve. Valve din ana yin samun shi ne daga saniya ko daga alade ko kuma daga mutum. Ana iya fabricating daga cikin waɗannan uku a samu shi. Ana iya samun na jikin mutum ko kuma yin na jikin alade ko kuma jikin saniya ake hada kowannen su ana iya samu. To shine tissue valve tunda ainihin daga tsoka ne za a ce ko. To sannan that is one side of it. The other one kuma inda ake samu abin da za a yi replacement da shi ne za a samu abin da muke kiran shi mechanical valve. Shi mechanical valve kuma is fabricated from special metals ake samun su wanda baya tsatsa kuma ba abu ne wanda yana da yawan juriya ga bugu nan da sama da kasa. It's a very perfect thing, say a lasting rayuwar mutum gaba daya shi ruwan nan ba sai yana da wahala a ce ma ana sakewa. The only problem da shi wannan yake da shi wannan na karfe din nan, saboda shi karfe ne injin ya taba yana iya sa shi ya daskare. To injin ya daskare kuma masifa ne, saboda haka mutum aka sa mishi ran wannan to ya dinga shan wani magani kenan, muna kiran shi warfarin din ya sa jinin ya kasance yana ruwa har tsawon rayuwarsa, kar a zo a samu ruwan nan daskarewan ya faru. Amma in aka sa ma mutum shi tissue valve ba sai ya sha wannan maganin ba, but shi kuma damuwansa shine bai da kwayarin da zai dade irin na ainihin na wancan mai karfin. Amma so da yawa mu anan a can tura sun mafi yawa kafin su zo da masu ciwon wannan valve sai ga mutum ya manyanta da jin shekara 70, 60, 70, 80 suke zuwa kafin a samu su. Don haka sa ana tsammanin kafin ma abun ya lallace dama ya riga kai kusan shekarunsa na rayuwa. Amma in ba haka ba sun samu damuwa ana iya dawowa a canza tunda suna da kuɗin a kasa. Amma mu mutanenmu duk da cewa yaran masu zuwa wanda ake sa musu wannan suna da kananan shekaru bai wuce mutuna 20, 30, 40 ba, to sai gashi kuma ba kuɗin. In kaje ka sa musu wannan gashi yana da saurin lallacewa, kuma ya lallace ba su da kuɗin da za su da operation na biyu. Don na farko ma ya aka yi tukun an dinga yawo da kokumbara nan da can da can kabu aka samu kuɗi aka yi na farko, to ka zo ya lallace kuma ka ce me za a sake, kaga akwai babban aiki.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi halinsa, duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka yi magana akan ciwon zuciya. Sai ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Yahaya Adamu, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hawwa Umar. To jama'a sai amana afuwa, ba za mu samu damar ka muku ra'ayoyinku da ku aiko mana ta email ba. Kafin nan ga makarkare shirin ga Aisha Ma'azza da mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
Ana sa ran jami'ai uku daga cikin kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da suke binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump akan alakarsa da kasar Ukraine za su gana cikin sirri yau Alhamis da Kurt Volker, tsohon jakadan Amurka a Ukraine da ya yi murabus kwanan nan. Da alamu za su yi masa tambayoyi ne akan wata tattaunawa da Trump ya yi da takwarar aikinsa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ta hanyar talaho a watan Yulin da ya gabata. Manyan likitoci da yawa a Zimbabwe sun yi barazanar fara yajin aiki a yau Alhamis in har gwamnatin kasar ba ta amince da bukatar kara musu albashi da inganta yanayin aiki ba. Likitocin za su bi sahun kananan likitocin kasar waɗanda suka fara yajin aiki tun daga ranar 3 ga watan Satumban da ya gabata, duk akan dalilai ɗaya. Ana ta sakeyar marasa lafiya a asibitocin gwamnati a daidai lokacin da kasar da ke yankin kudancin nahiyar Afirka ke fama da matsatsin tattalin arziki da karancin ma'aikata da kuma karancin kayayyakin aikin asibiti. A yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matakin da kungiyar cinikayyar kasashen duniya ta ɗauka na ba Amurka damar sanya haraji akan wasu kayayyakin kasashen tarayyar Turai a matsayin mai da martani kan yadda kasashen Turan ta cire tallafin da ke baiwa kamfanin nan mai kirar jiragen sama na Turai wata babbar nasara.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro anan muka karkashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azuri ta na gabatarwa sai kuma Julie Leather Creation wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dan Crawford. Ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa sai an jima dare mun sake haduwa. Amma kafin nan ga Yusuf da Abdulaziz dauke da shirin yau da gobe, shirin matasa.